Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu rarro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 7 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanan labarai.
To, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia inda ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. Ukraine da Russia sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a kudancin Ukraine wanda ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Gwamnatin kasar Malawi ta so mu soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ta haramtacciyar hanya.
To, kanan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa ɗan Najeriya nan da ya lashe zaben magajin garin Colorado Spring ya sha rantsuwar kama aiki.
Somebody who's dedicated his life to the
gwamnan Colorado kenan yake cewa Mobalade mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin Colorado Springs da Amurka sun zama wuri mafi kyawu.
Haka kuma za a ji cewa 'yan kasar jamhuriyar Niger da ke zaune a kasar Kamaru na shirye-shiryen zaben 'yan majalisu daga can kasar Kamarun.
Da yardan Allah, in Allah ya yarda, wannan shekara in Allah ya yarda, wannan zaɓe da za a yi, mutane sai sun gani mamaki, mata sai sun gwada wai ba a iya wani abu sai tare da mata.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin abubuwan da muke dauke da su, sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai ya fara ba mu kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa kasar Saudi Arabia a jiya Talata, inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. A lokacin ganawar taso a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa kasar ta Saudi Arabia kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karbar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaki da kungiyar ISIS. Haka kuma sun tattauna kan kasar Yemen da kuma hanyar samar da maslahar zaman lafiya a can da kuma wasu al'amura da dama. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Matthew Miller ya faɗa wata sanarwar bayan taron cewa Sakatare Blinken da yariman na Saudiya sun kuma tattauna wasu muhimman batutuwan haɗin gwiwar tattalin arziki, musamman ta ɓangaren makamashi da fasahar zamani. Gabanin ziyarar, Blinken ya faɗa a ranar Litinin cewa Amurka tana da wani muhimmin ra'ayin tsaron ƙasa domin ƙarfafa daidaitawa tsakanin Isra'ila da Saudi Arabia. Ukraine da Russia sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine. Lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a kasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwa ta Kharkov a wani yankin na Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro. Hukumomin Ukraine sun ba da rahoton cewa ambaliyar ruwan ta mamaye kusan ƙauyuka 40 a yankunan da suke da iko da su. Haka kuma ana sa ran tasirin hakan ya ƙara munana a yankunan da Rasha ke rike da ikonsu. Idan ka bibi kogin, Rasha ce yake rike da gabar hagu ta kogin da kuma madatsar ruwan kanta, yayin da Ukraine kuma take rike da ikon gabar kogin a dama. A birnin Washington, fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ba za ta iya tabbatar da hakikanin abin da ya haddasa rugujewar katafariyar madatsar ruwan ba, amma tana nazarin rahotannin da ke cewa Rasha da ta mamaye madatsar ruwan tun bara ita ce ta haddasa lamarin. Gwamnatin kasar Malawi ta so mu soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. Jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun ɗiya da suka zo daga wasu ƙasashe. Ministan tsaron cikin gida Zikhale Ngoma ya faɗa a wani jawabi a gidan talabijin cewa kasar ta Malawi ta sami koke daga Rwanda inda take neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake neman ruwa a Jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin Malawi. Ngoma ya ce ba za a iya gano mutanen cikin sauki ba domin kuwa ta yi sun sauya sunaye suna kuma amfani da suna 'yan kasar Malawi. Ya ce a zaman wani sashe na farautar ɓata garin, gwamnati ta soke izinin shiga kasar da na zama ɗan ƙasa da aka sama ta haramtacciyar hanya. To sai dai kuma wasu ƙungiyoyin fafutuka na cewa tsarin ya yi faɗi sosai kuma zai shafi 'yan gudun hijira na hakika.
To, in an jima kaɗan Murtala zai sake dawowa da labaran. Kafin nan sabon magajin garin Colorado Spring na jihar Colorado ta nan Amurka, Yemi Obalade, ya kama aiki bayan da aka rantsar da shi a jiya Talata. Yemi Obalade ɗan Najeriya ne, kuma shi ne baƙar fata na farko da aka taɓa zaɓa magajin gari a birnin na Colorado Spring. Haruna Shehu Marabajos ya halarci bikin rantsar da shi, ga kuma rahotonsa.
I, Blessed Yemi Obalade,
do solemnly swear.
A lokacin da sabon tarihi ya kafi kenan a birnin Colorado Springs. Yemi Obalade, ɗan Najeriya da ya zo Amurka karatu shekaru 27 da suka gabata. Ya sha rantsuwar kama aiki a matsayin magajin garin birnin da ke da kusan mutane 500,000. Gwamnan jihar Colorado, Jared Police, wanda ya kasance ɗaya daga cikin kimanin mutane 1,000 da suka halarci bikin. Ya ce labarin Obalade abu ne mai ƙarfafa gwiwa.
Dedicated his life to making.
Gwamnan Colorado kenan yake cewa Obalade mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa wajen ganin Colorado Springs da Amurka sun zama wuri mafi kyawu. Kuma labarin shi yayi daidai da fatanmu. Ya zo nan inda kuma ya bude kasuwanci. Obalade ya koma Colorado Springs da zamani a 2010 inda yake da iyali. Ya kuma bude gidajen cin abinci har guda 2 da kuma coci guda. Sannan ya lashe zabe a matsayin bakar fata na farko a wannan birni da yan jam'iyyar Republican suka fi samun tagomashi a zabuka.
I wake up every morning and I think it's a dream.
Yemi Obalade kenan yake cewa kowace safiya in ya tashi sai ya ji kamar mafarki yake, amma sai ya tabbatar ma kanshi cewa ba mafarki bane. Obalade ya yi alƙawarin zama jagora ga duk mutanen wannan birni ba tare da la'akari da bambance-bambance ba. Yana mai cewa nasarar da ya samu za ta ƙarfafa gwiwar sauran mutane baki.
And I think today matters for a lot of young black kids.
Abin da ya faru a yau muhimmin abu ne ga matasa bakaken fata da yawa. Saboda hakan ya nuna musu cewa za su iya zama duk abin da suke so, su ma za su iya shiga siyasa kuma su yi nasara. Wasu mazauna birnin da suka halarci bikin sun bayyana kyakkyawan fata a game da sabon magajin garin.
I feel hopeful for today.
Cindy Obre tace ina da kyakkyawan fata a yau. Ina goyon bayan sabon magajin garinmu Yemi Obalade. Mutum ne mai nagarta da imani da hali na gari, kuma mun yi sa'a da muka same shi a matsayin shugaba.
I'm looking forward to changes.
Dr. Esther tace ina sa ran samun canji. Muna buƙatar canji sosai, kuma ina da yakinin cewa zai iya kawo mana waɗannan sauye-sauye.
Become a reality. I'm looking forward to the engagement of the
Courtney Brown tace ina so in ga yana tafiya tare da al'umma. Nagartar da Yemi Obalade ke da ita za ta sa mu samu sabon tsari. Wannan wani lokaci ne da kowa zai hada hannu domin ci gaba. Yayin da Yemi Obalade ya kama aiki gadan-gadan, akwai babban kalubale a gaban shi. Sai ya yi aiki da mambobin majalisar birnin domin ɗaukar muhimman matakai a kan lamura da suka shafi samar da gidaje da mutane za su iya samu, da batun tsaron jama'a, da kuma buɗe hanyar bunƙasa kasuwanci. Haruna Shehu Marabajos, muryar Amurka daga Colorado Springs.
To a gaida Haruna Shehu, hadin zai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Murtala ya da kashi na 2 na labaran duniya.
Yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan, Amurka ta ce kawancin tsaro tsakanin kasashen Australia da Burtaniya da Amurka ba wani kokari bane na yada makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Indo-Pacific. Ranar Litinin Hussein ya bayyana cewa kawancin kasashen uku da aka fi sani da AUKUS sila ce ta gasar makamai mai hatsarin gaske, yayin da yake kalubalantar zuwan jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya a yankin. Kawayen kasashen uku sun rataba hannu kan wata yarjejeniya a cikin watan Maris domin ƙarfafa zamansu a yankin tekun Pacific na Asia, inda China ke faɗaɗa ayyukanta na soji. Yarjejeniyar ta buƙaci Australia da ta sayi jiragen ruwa guda uku masu amfani da makamashin nukiliya daga Amurka. An kafa ƙawancen na AUKUS ne tare da manufar haɓaka zaman lafiya da wadata da tsaro da kwanciyar hankali a yankin na Indo-Pacific da kuma bayansa. A ƙarshe, Amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin ganowa da kuma daƙile saɓawa abin da ta kira martabar bayanan sararin samaniya a duniya. kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaida wa muryar Amurka a jiya Talata, yayin da take neman mai da martani kan bayanan bogi na Rasha. Tuni Washington ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna domin haɗin gwiwa da arewacin Macedonia a yaƙi da gurɓata bayanai. Ta ce tana da ƙuduri iri ɗaya da wasu ƙasashe kamar Bulgaria da Slovakia. James Rubin, manzo na musamman na cibiyar hulɗa da ƙasashen duniya ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka, ya tattauna da wakilin muryar Amurka a ma'aikatar harkokin wajen Nick Ching game da tunkarar gurɓatattun labaran China da Rasha. Rubin ya shaidawa muryar Amurka cewa akwai fa'ida da rashinta ga yin amfani da bayanan sirri na gargajiya a fafutukar tattara bayanai, amma a halin yanzu cibiyar ba ta amfani da bayanan na gargajiya wajen daƙile gurɓatattun bayanai na ƙasashen waje.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, al'ummar Nijar a kasashen ƙetare na shirin gudanar zaben 'yan majalisun dokoki wanda aka shirya gudanarwa a ranar 18 ga wannan wata na Yuni. A ƙasar Kamaru, jam'iyyun siyasar Nijar da dama sun yi taro domin ƙaddamar da yakin neman zaben. Ga rahoton wakilinmu a Yaounde, Muhammad Bashir Ladan.
'Yan Nijar mazauna Kamaru sun haɗu ƙwansu da ƙwarƙwata sun fito daga dukkan kusurwoyin ƙasar. Masu fafutuka da jam'iyyun siyasa daban-daban sun samu kansu kwatsam a gundumar Komkana da ke Yaounde, babban birnin Kamaru. Da farko dai mun halarci taron magoya bayan jam'iyyar PNDS tarayya, wato jam'iyya mai mulki, inda muka saurari jawabai da kiraye-kirayen ƙarfafa jam'iyyar shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazoum albarkacin zaɓen 'yan majalisa na ɓangare. Alhaji Sahabi Jihadi, ɗaya daga cikin jagororin taron, ya bayyana farin cikinsa kan yadda 'yan jam'iyyar suka amsa kira.
Alheri za a samu kuma da iko Allah da mun ci zaɓe da ƙarfin Allah da ƙarfin jama'a kuma da ƙarfin al'umma. Jam'iyyar tarayya ta zaɓi yana nan cikin taro, abin yayyawa balle in gwada maka.
Shugabar mata na PNDS tarayya a Yaounde, Malama Kaji, ita ma ta tofa albarkacin bakinta musamman kan gudunmawar mata a jam'iyyar PNDS.
Da yardan Allah, in Allah ya yarda, wannan shekara in Allah ya yarda, wannan zaɓe da za a yi, mutane sai sun gani mamaki, mata sai sun gwada wai ba a iya wani abu sai tare da mata. Mata ita ce, mata mu ne gida, mu ne waje.
Kafin mu ziyarci wannan taro, mun ƙetara ɓangaren jam'iyyar adawa ta Modimfa Lumana, wacce ita ma ta haɗa taro a wannan rana. Ga kaɗan daga cikin manufan Alhaji Shu'aibu, shugaban Lumana a Kamaru.
Da muna neman canji na alheri, saboda masu mulki wanda suke jagoranci mun ga gaskiya akwai tasawa gare, saboda haka muke son mu samu canji.
Na'am. Yanzu wa kuka samu kuka tsayar da shi a takara a wannan sashi?
Muna da ɗan takara Bini Alhaji Basiru.
Na'am.
Muna da Sipile Hamidu Haruna Duwala. So,
Yakuba Makoti, shi ma ɗan jam'iyyar Lumana, ga abun da ya ce.
'Yan Lumana sun nuna mana su 'yan Lumana ne, har yau sun samu wani suna wanda ba su san da shi ba, yanzu zan gabatar da suna. 'Yan Amana kuma, to shi ne sunansu na biyu. Saboda sun nuna mana su ba wai wani abu ke jan su ba, ba wanda ya kira su da su zaka su ce gashi-gashi an kira su, a'a.
A ranar 18 ga watan Yuni ne aka shirya gudanar da zaɓen. Abin sani shi ne Nijar na ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da suka baiwa 'yan ƙasar mazauna waje damar zaɓe a ƙasashen zamansu, saɓanin Najeriya da Kamaru. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.
To, a gaida Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19:31:60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:15 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Kusan ya zame al'ada a wasu sassan Najeriya idan aka sami sauyin gwamnati musamman daga wata jam'iyya zuwa wata. Sabuwar gwamnatin takan mai da hankali wajen wargaza akasarin tsare-tsaren da gwamnatin da ta wuce ta yi. Wannan ne yanzu haka ke faruwa a wasu jihohi kamar Kano da Sokoto. Jama'a assalamu alaikum. Za mu faro takun ne daga jihar Sokoto, inda kamar yadda kowa ya sani, jam'iyyar APC mai adawa ta yi nasarar lashe zaben gwamna akan PDP mai mulkin jihar. Kwana ɗaya kuma bayan rantsar da shi, sabon gwamnan jihar Ahmad Aliyu ya ba da sanarwar rusa wasu tsare-tsare da naɗe-naɗe da gwamnatin da ta shuɗe ta Aminu Tambo Waltai ta bakin mai magana da yawunsa Abubakar Bawa.
Dukkanin naɗe-naɗe da aka yi da ƙarin girma ga ma'aikatan jihar nan wanda gwamnatin ta wuce ta yi bayan ranar 19 ga watan Maris na shekara 2003 an soke shi nan take. Haka ma canza sunayen manyan makarantun gaba da sakandare da aka yi a jihar nan da ma dukkanin wani abu da ke da alaƙa da shugabannin gudanarwa na waɗannan makarantu shi ma an soke shi. Dukkanin naɗe-naɗen sarautu na gargajiya da tsohon gwamna Dr. Aminu Waziri Tambo ya yi su ma an dakatar da su kuma za a sake bita su don tabbatar da cewa an lura da buƙatun al'umma. Dukkanin kantomomi da kuma kwamitocin riƙon ƙwarya na ƙananan hukumomi wanda gwamnatin ta gabata ta yi su ma an soke su. Haka ma dukkanin sassan hukumomi 'yancin waɗanda ake kira statutory boards su ma an rushe su nan take. Haka ma dukkanin filaye da aka bayar da duk wani abu da ke da alaƙa da hakan wanda gwamnatin ta wuce ta yi a makonnin da suka shuɗe shi ma an soke shi. Dukkanin gwancin kayan gwamnati da aka yi na kayan gwamnati an dakatar da shi kuma za a sake bitar shi.
Tuni da ɓangaren tsohuwar gwamnatin ta PDP ta fito ƙarara ta yi Allah wadai da wannan matakin ta bakin tsohon kwamishina a gwamnatin Abdullahi Yusuf Hausawa.
Shiwa mai girma gwamna wanda ya gabata Aminu Waziri Tambo yana damar yayin naɗe-naɗen da yake so ko ya ƙara ma wani mukami ko ya yi wasu abubuwa yadda doka ba ta hana shi ba. Idan gwamnatin da za ta gade mu ta zo tana iya ta bincika ta gani abin na a yi shi daidai, idan ba a yi shi bisa ƙa'ida ba kuma suna iya canzawa. Amma kamar yadda kowa ya sani mukaman da aka naɗa na famanan sakatare da DJs an yi shi ne akan cancanta kuma sanadiyar wasu sun aje shi yasa aka aza wasu. A haka ishu na canza sunayen makarantun ne wannan aishi ne abinda aka yi tunani cewa mutane ne wanda ya kamata a karama su kuma a girmama su kuma suna da daraja suna da kima a cikin jihar Sokoto da ƙasa gabaki ɗaya. Maganar kuma filaye da ake magana filaye ba wanda ba a ba fili ba. Akwai ɗan jam'iyyar APC, akwai ɗan jam'iyyar PDP, akwai ABGA, akwai lauyoyi, akwai alƙalai, akwai sarakuna both APC da PDP da wasu manyan mutane da suke a jihar Sokoto. So saboda haka kuma maganar gwanjo da aka yi fila ga kwamishinoni da wasu mutane da ake gani ko gwamnatin Wamako da za ta tafiya ta yi irin wannan kuma abu ne wanda yake an saba da shi kuma doka ta yadda da shi ba wani abu ne wanda ya saba ma doka ba. Naɗin sarakuna kamar da aka sani mai girma gwamna ba shi ke naɗa sarakuna ba, majalisar mai martaba sarkin musulmi ita ke naɗa sarakuna. Iyaka wanda ta zaɓa a kama mai girma gwamna duk wanda a gwamna ya sa hannu ya amince da cewa yadda a naɗa su sai a je ita kuma majalisar mai martaba sarkin musulmi ta naɗa su. Duka abubuwan da muka yi su je su bincika idan akwai wani abu da aka gani ai ba bisa ka'ida ba ana iya canzawa.
To sai dai mai magana da yawun sabon gwamnan ya musanta zargin bin dugadugai ko ramuwar gayya kan gwamnatin da ta gabata.
wato abin da ke faruwa shine mu a wannan gwamnati da ke tattalin ganin cewa an kiyaye da doka da oda kuma duk abin da za a yi zaman an yi shi bisa ga doka bisa ga tsari so kakkakin da aka yi da kuma duk inda ka ji an ce an soke ko a ce to dai inda ka ji an ce an yi haka to akwai matsala to mu kuma lallai ba za mu ce bar abu ya cimma jiha su kuce da matsala ba saboda mun zo duk inda aka tada matsala kyanta a gyara ta bayyana isa matsala kuma abin matsala bisa matsala ba haka ne tsarin shugabanci dole ne in ka zo kuskure ka gyara to ti an ka ce a ta bisa kuskure ya ce bisa kuskure kaga abin da zai yi ba so dai da ka ji an ce za a yi bisa ko to akwai kuskure saboda ka za a gyara inda ake daidai ai kuma kakkamance duk abin da aburmu shine wa ayyuka da kuma aiki wa mutane da kuma adalci so duk inda iske yake wanda ya tabbatar da jin dadin jama'a jawo ko tabbatar cewa abin da aka yi abin da jama'a suka suke so ne shi ko ne su dace to kuma abin da zama aka san abin da al'umma sa kuma da al'umma da su kuma su wanda ba za ta yi shi ba kakkamance al'umma da su kuma sun hito ko su da kwakwata suka zabe jam'iyyar APC suka zabe mai girma gwamnati Alhaji Dr. Ahmad Ali Sokoto saboda haka mai girma gwamnati ce yake shi kuma duk abin da zai yi tabbatar da abin lalle abin da ajeda data da ra'ayin talakawan jiha
saboda wasu na ganin cewa kamar gwamnatoci a Najeriya sun al'adanci rashin abin da ake kira continuity ma'ana abin da gwamnati ta yi idan wata toce sai ta sauya shi
ai shi continuity ban yake shi aka magana continuity ana magana wata lokaci infrastructure abubuwa ne watakila za ka iska kila gwamnati ta fara gina wani ka tsohon al'umma ta tsare saboda gwamnati ta bashi ta ce sai na ta kaga wannan sai aka ce ana wasting misali ana ɓata kuɗin talakawa amma inda wani ta fara aikin da zai kyautata rayuwar mutane ta wuce wata zo ta dora a yanka da gwamnati jama'a haka aka ce duk abin da ke da umarni ga jama'a za a bar shi lalacewa amma kuma ina ga kurakurai kuma ba za a bar aiki da kurakurai ba Allah ya nasu.
Mai fashin baki kan lamuran siyasa da demokradiyya Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto yana ganin rashin tuntubar juna da aiki tare yake kawo irin wannan takun saka tsakanin gwamnati mai barin gado da sabuwar gwamnati mai kamawa.
Watan kasan a inda ake aiki cikin natsuwa da zara an ka ce jam'iyya bata ci zabe ba waga ta ci zabe daga ran nan sun fara aiki tare su shugabanni da mai barin gado da wanda zai zuwa daga sannan sun fara aiki tare koda kuma jam'iyyunsu daban yana nuna mishi inda an ka kwana da inda za a tashi idan akwai bukatoci na nadin dole saboda wasu ma'aikatai ya dole a yi musu nadin kuma za su tattauna da wanda yake yana nan da wanda kuma zai shigowa to kuma za a ga wanda annan shi doka tabba dama wancan ba a rantsashe shi ba amma za ka iske koda sunaye ne da cancanta na so riga sun yi matsaya tare to irin haka nan shi ne ka sa a ce maka an ci gaba daga wannan gwamnati zuwa wannan a lokacin da ya zamanta mutane waɗanda ya zamanta da wanda ya cancanta aiki da wanda bai aiki bai cancanta ba kowa an ɗauka kashi an bashi sabon mukami wani bi a wannan lokaci ne ake raba hilaye da kuma gidaje a yi kamar watan abiya kamar watan wani sakawa ne da alheri na waɗanda suka ci gaba da zama da gwamnati ta wannan lokaci watan kamar abin da aka cewa na bankwana to kaga in kaga irin waɗannan abubuwa ba yana nuna cewa ana son gwamnati ta dore ba ne abu ne wanda an ka yi kamar akwai sabani tsakanin mai tafiya da wanda zai shigowa to har yanzu ga demokradiyya dinmu mun kasa dangana cewa kana iya cin zaɓe kana iya faduwa amma abin da adda muhimmanci ƙasarka da al'ummarka don haka in Allah ya kaddari jam'iyyar ka barci ba waccan ta ci to da ci kun fara cikin ashiri kuna zama da wanda zai zo wa koda ba awa da zartar da shi ba kuna tahiya ana yi ana tuntuɓa tsakankani to babu shi a Najeriya har yanzu ba mu fara daurewa mun ka kai da haka nan ba ai kaga gwamnatin tarayya da sama da yake ita jam'iyya guda ce kaga yadda aka yi ta tafiya kuma kaga janata ya kokari a lokacin da ya faɗi zaɓe jam'iyya ce ta faɗi ya faɗi amma ya kira shugaba yayi mishi murna sannan kuma ya ci gaba da tuntuɓa ta game da abubuwa haka na ɗin da an kai to irin waɗannan abubuwa su ne mun ka rasa shi yasa kaga aka haka dama da cinka haka ka san da cewa lalle wanda ya taho a sabkwato ne a Kano ne a Plateau ne tun sai an samu haka amma yau gwamna nawa kaga ya zo wurin rantsar da wanda zai ansa gare shi in dai jam'iyya ta caccanza sai fa in jam'iyya guda ta amma in dai jam'iyya wata ta ɗauka ga wata kamar a Benue wata jam'iyya ta ansa ga wanda annan a Sokoto jam'iyyar APC ta ansa ga PDP a Plateau PDP ta ansa ga APC ka duba a gani babu inda gwamna ya tsaya a Kano kana ganin kuma NNPP ce ta ansa ga APC babu inda gwamna ya tsaya yadda amma haka inda an tafi tare ana tuntuɓa juna kafin lokaci an zauna ga inda muke ga inda mun ka kwana ga yanda abubuwan ga suke, ga wannan ma'aikaci shi yana gaba ga wannan ga shekaru na aiki da kuma ci gaba ya kai ga wannan dama, ga wannan lokaci ya kai a yi mai shugaban ma'aikata ko a yi mai babban sakatare na dindindin, amma ba a wada yi mishi ba sai yanzu da lokaci ya yi. Ina tunani in ka yarda a yi mai, ka yarda a yi mishi wani abu na tasowa.
A jihar Kano kuma jam'iyyar APC ce ta ƙara kan matakin da sabuwar gwamnatin ANPP a jihar ta ɗauka, da soke bayar da filaye da gwamnatin da ta shuɗe ta yi, lamarin da har ya kai ga soma rusau ba ƙaƙƙautawa. To sai dai saboda ƙarancin lokaci, a nan za mu dasa aya. Ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin yadda take a kanan dabo. Yanzu kan muna godiya ga wakilan sashen Hausa Muhammad Nasir da Mahmud Ibrahim Kwari. Jimbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida Murtala. To kafin Murtalan ya sha ruwa ya dawo aiki, ga wannan sakon.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku, jama'a kiranmu nake bisa dajewa, bisa tattalin neman sani kowanne.
Shirin ilimi garkon ɗan adam shiri ne da ke nazari akan hanyoyin inganta ilimi musamman ma dai a ƙasashen Najeriya da Nijar da Ghana da Kamaru da Chadi da kuma sauran ƙasashen duniya. Sai ku kasance da muryar Amurka a ranakun Litinin a shirinmu na yamma domin sauraron shirin ilimi garkon ɗan adam wanda ni Babangida Cibrin kan shirya da kuma gabatar. VOA duniya a tafin hannunku.
Can hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa. Himma da ƙwazo ƙoƙayen mushininku, jama'a kiranmu nake bisa daji.
To ma'adalla, yanzu kuma ga Murtalan ya dawo da labarai amma a takaice.
To a takaice, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudi Arabia a jiya Talata, inda kuma ya gana da yariman Saudiya Mohammed bin Salman. A lokacin ganawar tasu a birnin Jidda, Blinken ya yaba wa ƙasar ta Saudiya kan taimakon da ta bayar wajen kwashe Amurkawa daga Sudan da kuma karɓar bakuncin taron haɗin gwiwa na yaƙi da ƙungiyar ISIS. Ukraine da Rasha sun zargi juna da tarwatsa wata babbar madatsar ruwa a jiya Talata a kusa da Kherson a kudancin Ukraine. Lamarin da ya haifar da wata sabuwar damuwa a ƙasar mai fama da yaƙi. Lalata madatsar ruwa ta Kakhova a wani yanki na Ukraine da sojojin Rasha suka mamaye ya haifar da wata ambaliya da ta tilasta kwashe mutane 16,000 da ke zaune a gabar kogin Dnipro. Gwamnatin ƙasar Malawi ta soma soke izinin zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da ta ce sun sami takardun ne ta haramtacciyar hanya. Jami'ai sun ce matakin na da manufar fitar da miyagun ɗiya da suka zo daga wasu ƙasashe. Ministan tsaron cikin gida Zikale Ngoma ya faɗa a wani jawabi ta gidan talabijin cewa a ƙasar ta Malawi ta sami koke daga Rwanda tana neman taimako domin gano ɓata gari 55 da ake nema ruwa a Jallo bisa tuhumar aikata laifuka da suke zaune a cikin Malawi. Yayin da take mai da martani kan kalaman da Prime Minister Cambodia Hun Sen ya yi a farkon makon nan, Amurka ta ce ƙawancen tsaro tsakanin ƙasashen Australia da Birtaniya da Amurka ba wani ƙoƙari ne na yaɗa makaman nukiliya a kudu maso gabashin Asia da kuma yankin Indo-Pacific ba. Ranar Litinin, Hun Sen ya bayyana cewa ƙawancen ƙasashen uku da aka fi sani da AUKUS sila ce kawai ta gasar makamai mai hatsarin gaske, yayin da yake nuna ƙalubalensa zuwa ga jiragen ruwa masu amfani da makamashin nukiliya da ke yankin. Amurka tana nan tana aiki da ƙawayenta domin ganowa da kuma daƙile sabawa abin da ta kira martabar bayanan sararin samani a duniya, kamar yadda wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya shaidawa muryar Amurka a jiya Talata.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da yake gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza, wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Helen Codin. Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiya. Assalamu alaikum.